نستعينك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى بوديا مرر إياكا ليساك أرى من لوكتي يبا مهنن داما gashi yau ubangiji subhanahu wataala ya sake kawo mu wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 5 miladiya ta 2017. Muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya, muna sake maimaitawa wannan wata. Kamar yadda aka sani, wata ne na Alkur'ani, a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da Alkur'ani a Baitul Izza, wacce take sama ta kusa. Allah subhanahu wata'ala ce, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. A ciki ne Allah subhanahu wata'ala, a cikin wannan wata ne Allah subhanahu wata'ala ya fara yi wa annabi wahayinsa, wanda da wannan ya zama annabi. Daga baya Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya. Allah ya ce, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yana cikin littafin Bukhari da Muslim, cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakun hina yalqahu jibril yu'ariduhu alquran. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yafi kowa kyauta, kuma yafi kyauta sama da kowane lokaci, lokacin da Jibril yake haduwa da shi a wannan wata na Ramadan suna bitar Alkur'ani tare. An sani a cikin wannan wata Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karfafa batun qiyamul layl. Manzo sallallahu alaihi wa sallama, kamar da Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Abu Huraira, Annabi ya ce, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wanda duk yayi tsayuwa, wato a sallah, qiyamul layli ko qiyamut tarawih a Ramadan, za a gafarta masa duk abin da ya gabata na laifukansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Daud, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla. Wanda duk ya tsaya tare da liman, yayi sallan asham tare da liman har liman ya gama, to za a rubuta masa tsayuwar wannan daren gaba daya. Kowa ya sani a cikin qiyamul Ramadan din ko qiyamul layl din ba komai yake karanta ba sai Alkur'ani. Saboda haka ana buƙatar mu ko da yaushe, ko wani lokaci, alaƙar mu da Alkur'ani ta kasance alaƙa mai ƙarfin gaske. To amma idan wannan wata ya zo, to alaƙar ta ƙara ƙarfafa fiye da da, mu ƙara ba Alkur'ani lokutan mu fiye da da. Babu wani lokaci da musulmi zai zauna ba tare da Alkur'ani ba. Idan ma ba ya, yana cikin karatunsa ne ba, to yana cikin aiki da shi da wato yin abinda ya yi umarni da shi da barin abinda ya hana. Aisha radiyallahu ta'ala anha an tambaye ta game da halayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta ce, kana khuluquhu alquran. Har ma take tambayar mai tambaye sa, cewa kai baka karanta alqurani ne? Yace, ina karantawa. Yace, to ai abinda kake gani a cikin alqurani shine halayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu alquran. saboda haka wajibi ne ya kasance musulmi ko da wani lokaci yana tare da alkur'ani yana tare da shi wajen karanta shi yana tare da shi wajen aiki da shi saboda haka ba komai ne yake ƙara mana ƙarfi da ƙaimi ba wajen mu ga cewa a wannan wata mun ribaci waɗannan lokuta masu albarka mun kusanci alkur'ani irin waɗannan nusus da muke karantawa kamar yadda aka sani duk shekara mukan haɗu a wannan masallaci tsawon kwanaki 27 muna yi wa juna mubitar alkur'ani da bibiyar ma'anoninsa da fito da wani abu da ke cikinsa na shirya ba za mu iya fito da duk abin da ke cikin alkur'ani ba na shirya da faɗakarwa da jan hankali da wa'azi sai dai mu fito da wani ɓangare sai dai mu fito da wani sashi an yi rubuce-rubuce da dama tun bayan kammalar wannan alkur'ani kai tun yana cikin sauka ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a junansu suke bitar abin da yake cikinsa na ma'anoni da abin da yake cikinsa na shirya haka nan har bayan ya gama sauka haka nan tabi'ai haka nan almajiran tabi'ai haka nan limamai na shirya aka ci gaba da bibiyar abin da yake cikin alkur'ani na ma'anoni da abin da yake ciki na hikimomi da abin da yake cikinsa na shirya malamai suka yi rubuce-rubuce suka rubuta littattafan tafsiri masu ɗimbin yawa wanda babu wani wanda zai iya ce maka ga adadin littattafan da aka rubuta na tafsirin alkur'ani babu shi kowa sai dai faɗi iya abin da ya sani amma adadin da yawa kuma ba a daina ba har gobe rubutawa ake har gobe a yanzu nan ana cikin rubuta wasu littattafan tafsirin ba a gama ba kuma ba za a gama ba har alƙiyama ta tashi sauraka wani littafi ne na Allah maganar Allah ce maganar Allah ba irin maganganu ne na mutane ba masu taƙaitattun ma'anoni wani lokaci ma ma'anar ta bauɗe maganar Allah magana ce take ƙunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa masu tarin yawa a cikin ƴan lafuzza ƙanana ƴan lafuzza ƴan kaɗan saboda kamar yadda muka saba duk shekara mukan bibiyi iya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana da lokacin da ya ara mana mu karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani sannan mu bibiyi batun sahabban nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da sauran limaman shiriya da kuma malaman tafsiri domin fito da wani abu na ma'anonin waɗannan ayoyi Allah ya sani ba ma iya mu fito da dukkan abin da aka faɗa wane mu ba mu isa ba sai dai mu ɗan tsakuro wani ɗan kaɗan daga ciki da mun san cewa wani abu ne shakundum bahar ne shakundum ne iya ninkayarka iya iwanka za ka yi ba ka ga gacinsa ba to ballantana ma akwai wasu abubuwan da ba guri da abu ne da za ka baje shi a guri irin wannan ba saboda wasu fannunnuka ne da suka rataye da alkur'ani ɗin wanda ba kowa da kowa ke gane su ba saboda ka shiga cikin irin wannan ma wani lokaci yakan sa mutane su kosa su gaji don ba lallai su fahimce shi ba to haka kaga harkokin da suka shafi irabi da nahwu da balaga duk waɗannan abubuwa ne da mai tafsiri a yanzu ba zai tsaya ya yi tabbatu a kansu ba kuma malamai tuni sun yi rubutu da yawa suna nan jibige a kan wani ɓangarorin akwai wanda ba abin da ya yi ma alkur'ani sai irabi kawai da irabinsa akwai wanda abin da yake cikinsa na luga akwai wanda yake ba da ƙarfi kan harkar nahawu da balaga saboda haka wannan abubuwa ne wanda suna nan a zaskake ba ma shiga cikinsu saboda za su sanya da dama daga cikin masu sauraronmu su kasance mun raba alaƙarsu da sauraronmu saboda ba lallai su fahimci abin da za mu faɗa ba shi yasa za ku ga masa'il na nahawu ba mu cika shiga cikinsu ba sai da ɗan gwargwado kaɗan wanda zai taimaka wajen fito da ma'anar ayar kawai. Sauran abubuwa kuma dalibai makaranta masana suna iya komawa cikin littattafai su bi kosu da kansu. Muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora abinda zamu faɗa ya zan daidai, abinda zamu yi na tuntube na kuskure Ubangiji ya nusar da mu ya ganar da mu domin mu gyara. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa na Alkur'ani da abinda muke ji na wa'azuzzukan sa da shiriyar da ke cikin sa. Allah ka ba mu dacewa. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
Wannan sura ita ce suratu Maryam. Yawanci littattafan tafsiri da littattafan sunna da masahib abinda aka rubuta kenan wajen sunanta cewa sunanta suratu Maryam. Abinda yasa aka kirawo ta da wannan suna suratu Maryam saboda a cikin ta an yi faffadar magana akan kissar Maryam alaihi salam. An yi batunta, an yi batun ɗanta Annabi Isa alayhi salam, an yi batun ahalinta, wanda babu wata sura a gabaninta da aka yi batun Maryam alayhi salam da ɗanta Annabi Isa kamar yadda aka yi wato a cikin suratu Maryam, sai daga baya Allah subhanahu wataala ya yi batunta a cikin suratu Ali Imran. Saboda wannan ne yasa aka kira ta da wannan suna suratu Maryam. A cikin wasu littattafan hadisi an kirawo ta da sunan harufanta na farko kaf ha ya ain sad, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ummu Salama na hijirar musulmi zuwa Habasha, inda a ciki take cewa sai Jafar ya karanta faƙara a kaf ha ya ain sad. Hadisin yana cikin Musnad Imam Ahmad. Ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda shi ma Imam Ahmad ya ruwaito da Ibn Hibban da wasunsu daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa na zo Madina Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yana Khaibar, wato shekara ta bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Abu Huraira ya ce na shigo Madina, an san cewa mutumin Yaman ne, ya ce na zo Madina Annabi a lokacin yana Khaibar, sai na samu wani mutum daga Banu Ghifar yana musulmanci, yana musu sallar asubahi, sai na ji shi yana a raka'ar farko ya karanta kaf ha ya ain sad, sai ya kira wata da wannan suna, ya ce a raka'a ta biyu kuma na ji ya karanta wailul lil mutaffifin. Kaga anan a wannan hadisi Abu Huraira ya kira wata da sunan harufan ta na farko da aka bude ta da su. Hakanan Abdullahi dan Abbas shi ma kamar yadda yake cikin littattafai kamar yadda Ibn Ashur ya kawo a cikin at-tahrir wa at-tanwir, cewa ya kirawo ta da wannan suna da waɗannan harufan ta harufan nata na farko haka nan a cikin sahih al-bukhari a kitabut tafsir a cikin nusakh kuma waɗanda suke ingantattu imam al-bukhari ya rubuta sunanta ya bata wannan suna na waɗannan harufa harufan nan na farko akwai hadisi da yazo a cikin musnad al-mu'jam al-kabir na tabarani da kuma musnad ash-shamiyyin shi ma nashi da littafin al-kuna na dulabi hadisin da aka ruwaito shi daga Abu Bakar ibn Abdullah ibn Abi Maryam al-Ghassani an abihi an jaddihi yake cewa shi kakansa kenan shine Abu Maryam din yace nazo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam nace da shi ya Rasulullah inni wulidat liya al-layla tajariya wulidat liya al-layla jariya yace na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a daren nan an yi min haihuwa an haifa min ya mace sai yace masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa wallailata unzilat alayya surata maryam ko suratu maryam fasammiha maryam ce ni ma a daren nan an saukar min da suratu maryam daga ka kira ita wannan da aka haifa da suna maryam wannan hadisi mai rauni ne kakwai saurin kabbara in mun dauko hadisi ku bari mu jire tukunna ga sai idan aka dosa wannan hadisi yana da rauni isnadin sa ga waɗanda suka ji sanda na kuma ce isnadin Abubakar ibn Abdullah ibn Abi Maryam to shi wannan Abubakar ibn Abi Maryam shi wanda yake cikin isnadin mai rauni ne kuma a cikin harkar ta hadisi ya samu abinda ake cewa ikhtilat wato rikirkicewar hadisai rikirkicewar walwa sannan idan aka duba shi a cikin hadisin an ce shi an yi masa kunya da Abu Maryam ya shahara da Abu Maryam kuma da alamar mutumin Madina ne ansari ne ba mutumin Makka bane wanda duk yake jin tarihin mutanen farko da suka musulunta a Makka ba za ka ji wannan suna ba ka ji mai alkunya Abu Maryam ba sauraka kaga baya cikin waɗanda ake lissafawa cikin musulmin farko kuma sannan ita wannan sura ba a Madina ta sauka ba a Makka ta sauka kamar yadda za mu yi bayani sura ce makkiya shi yasa Ja'far ibn Abi Talib ya karanta wa Najashi wannan sura a Habasha lokacin hijirarsu ta biyu kaga ba sura ce madaniya ba shi ko wannan ansari ne kuma ya za annabi ya ce masa a daren nan ni ma an saukar min da suratu maryam kaga shi kansa matanin hadisin yana nuna maka rauninsa sauraka babu hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bayanin sunanta suratu maryam amma dai wannan mashhuri ne a cikin littafan tafsiri da cikin littafan sunna wato littafan hadisi sun kawo ta da wannan suna wasu sahabbai sannan kuma an kirawo ta da sunan kaf ha ya ayin sad kamar yadda muka faɗa don haka wannan hadisi ibnu ashur ya ambace shi shi ma ya raunana shi Asyuti a cikin littafin sa al-itqan yana kawo inda ya kawo sunayen surori masu sama da suna ɗaya to bai kawo suratu maryam a ciki ba kamar bai ga waɗancan hadisan waɗancan ruwayoyin da muka ambata ba ko kuma bai halarto su ba ko kuma bai ɗauke su a matsayin suna ba ya ɗauke su a matsayin kawai adireshi ne aka yi mata amma ba suna ba wa illa cewa faqara'a kaza Abu Huraira ce faqara'a surat kaf ha ya ain sad ya nuna mana cewa suna ne ya bata hakanan Abdullahi dan Abbas ya kira ta da wannan sunan kamar da muka gabatar hakanan Ummu Salama ita ma ta kira ta da wannan sunan adadin ayoyinta a gurin lissafin mutanen Madina da mutanen Makka 99 ne amma a gurin lissafin mutanen Kufa da mutanen Sham adadin ayoyinta 98 kamar yadda yake a cikin mushafi a gabanmu yanzu za mu ga adadin ayoyinta a rubuce 98 ne Imam Ahmad da Ibn Abi Hatim da Al-Baihaqi a cikin littafin Sadala'ilun Nubuwa sun ruwaito hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhu hadisi na dogo wacce ke bada labarin hijirar da suka yi hijira ta biyu zuwa Habasha bayan mushrikan Makka Quraishawa sun fara gallazawa musulmi an fara azabtar da su ta nuna musu tsangwama an hana su sakat an hana su addinin su Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ba su umarni cewa ya ba su umarni cewa su hijira zuwa Al-Habasha zuwa kasar Ethiopia a yanzu ko mu ce Eritrea yake ga musu cewa a wannan kasa a cikin ta akwai wani sarki mai adalci wanda baya bari azalunci kowa to a wannan lokaci musulmi wajen 83 a cikin hadda Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu da mata 18 ko 19 suka yi hijira suka tafi garin Habasha domin su tsira da addinin su a daidai wannan lokaci Qurayshawa suka yi mitin suka ga cewa bai kamata a bar su ba saboda aka bar su ba mamaki a can ma su yada wannan addini kuma su yi karfi karshe a zo a yake su a garin Makka a kwace musu gari saboda haka suka ce a bi su a je a dawo da su domin su shiga taitayin su shiga hankalin su to a lokacin ne suka tura Amr ibn al-As da Abdullah ibn Abi Rabi'a ibn al-Mughira al-Makhzumi dan uwan Abu Jahl wadannan mutane biyu duka daga baya sun musulunta kuma musuluncin su yayi kyau Abdullah ibn Abi Rabi'a da shi Amr ibn al-As to a wannan lokaci su aka zaba domin ana ganin su suke da dabara da hikima da basira da za su gamsar da Najashi ya bada wadannan musulmi a dawo da su Makka to lokacin da suka je hadisi ne dogo ba za mu cike ambatar sa gaba ɗaya ba abinda muke so dai a ciki mu je wajhu shahid yayin da su waɗannan ɗan sako guda biyu Amr ibn al-As da kuma Abdullah ibn Abi Rabi'a da suka shiga garin Habasha sun je da kyaututtuka suka bi su manya-manyan sojojin Najashi suka ba su kyaututtuka wato kamar cin hanci sannan shi ma daman sun tambaya cewa mai suka fi so aka ce suna son fatu jemammun fatu sai suka tafi da su da yawa akan shi ma za su ba shi za su kuma ba wa limaman fada su ma duk a raba musu to shine da suka je to shine su waɗannan sojojin da aka gaya musu suka ce to abinda za ku yi in kun je ku gaya musu cewa ku mutanen Makka ne kuma zaɓo ku aka aiko ku banyan mutane na garin Makka su suka ce ku zo ku tafi da waɗannan yara da waɗannan mutanen da suka yi hijira domin a can sun aibanta ƴan uwansu sun aibanta iyayensu da kakanninsu sun kushe addininsu su ba su shiga wani abin nan addinin ka ba su kuma ba su yi addinin iyayensu ba sun zo da sabon addini don haka ba mutanen kirki ba ne in aka bar ka za su ɓata maka ƙasarka don haka lalle ka ba da su koma da su cikin danginsu domin su suka san halin waɗannan mutane to shi ne bayan sun shiga sun je sun gabatar da buƙatarsu sun yi irin waɗannan maganganu Najashi bai gamsu ba da suka fito sai aka gaya musu cewa to ai abin da ya kamata ku yi ku faɗa musu cewa waɗannan mutane fa sun saba aƙidarsu ta saba da tashi shi a gurinsa Annabi Isa ɗan Allah ne ba ɗan Maryam ba su kuma suna cewa Annabi Isa ɗan Maryam ne ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne don haka a gaya masa a fito masa ta fuskar aƙida ta fuskar addini za a ci nasara a kansa to shi ne lokacin da suka sake komawa suka gaya masa ya ce to ku a kirawo su aka kirawo su ya ce to me za ku faɗa game da Annabi Isa alayhi salam to a nan ne Ummu Salama take cewa a lokacin da Najashi ya tambayi Ja'far ibn Abi Talib cewa shin akwai wani abu da ke tare da kai na saƙon da shi wannan annabin naku ya zo da shi ya ce masa na'am akwai sai ya karanta masa farkon suratu sai ta ce faƙara alaihi sadran min kaf ha ya ayin sat ce sai ya karanta masa farkon wannan sura sai ta kirawo surar da sunan haruffanta na farko to da ya gama karanta inda ya karanta kissar annabi Isa alaihi salam da haihuwarsa kamar yadda zamu zo nan gaba sai na ja shi ya fashe da kuka duk limaman da suke gaban sa sun zo duk da littattafan su sun baje na injila su ma duk sai suka fashe da kuka Ummu Salama tace gemun su gaba ɗaya sai da jike da hawaye suna kuka to shine Najashi yake cewa inna hadha walladhi jaa bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahida shi wannan abu da karanta da abinda annabi Musa ya zo da shi sun fito ne daga kufa daya daga gude suka taho shine daga Allah wanda wannan shine sanadiyar musulunta shi Najashi kamar yadda aka sani kuma ya mutu akan musulunci to kunga wannan yana tabbatar maka da cewa sura ce makkiya tunda kaga an karanta ta a Habasha a hijirar musulmi ta farko ta biyu zuwa abin nan saboda haka a gurin jumhur wannan sura ce gaba ɗayan ta makkiya tun daga farko har ƙarshe akwai ruwayar da aka yi daga Muqatil ibn Sulaiman yana cewa ayat sujjada da take cikin ta أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا تأرويتو لقشي ونن تابئي مقاتل ابن سليمان ينتشوى ونن آية مدنية تأما إذا كانوا بسيائك انت لأبن تقون سا نأمبتا النباوة لنن sai kaga cewa ba zai yiwu ba a ce wannan ayar an ware ta daga sauran ayoyin da suka gabace ta ayoyin da duk suka gabace ta suna magana akan kisoshin annaba da Allah ya ambata tun daga kan kissar shi annabi Zakariya zuwa kissar Maryam alaiha salam da annabi Isa alaihi salam da kissar Ibrahim alaihi salam da sauran waɗanda ya ambata a baya sannan ƙarshen kisoshin sai Allah subhanahu wataala ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim to waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyati adam daga zurriyar ƴaƴan annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma zurriyar waɗanda muka ɗauka tare da nuhu da nuhu shine abul bashar thani bayan an yi ruwan tufa da an halaka mutane duka abinda ya suka yi saura shine annabi nuhu da waɗanda suke cikin wannan jirgi wa ja'alna zurriyatahumul baqin to Allah ya ce to waɗannan annabawa daga zuriyar annabi Adam da kuma waɗanda zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu da waɗanda da zuriyar annabi Ibrahim wa Isra'il wato shine Yaqub kun san yawancin annabawa sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim shi yasa ake ce masa abul anbiya ake cewa annabi Ibrahim abul anbiya saboda yawa daga cikin annabawa da Allah ya turo a doran ƙasa sun fito ne daga tsatsan annabi Ibrahim alaihi salam sannan yawancin annabawan da suka fito na banu Isra'ila sun fito ne daga tsatsan Isra'il shine Yaqub alaihi salam Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam to shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa min zurriyati Ibrahim wa Isra'il yace wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya to kaga wannan ayar ba za ka iya rabe ta da sauran ayoyin da suka gabace ta ba ita ta zama a Madina su kuma su zama a Makka aka saukar da su ko ka ce daga bayan an saukar da waɗancan ayoyi aka saukar da wannan aya sannan aka je aka lika ta a gurin wannan shi ma ya yi nisa ƙwarai da gaske Suyuɗi a cikin littafin Al-Itqan ya togace aya guda ita ma ya ce madaniya ce ita ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya cewa Allah yana cewa babu wani daga cikin ku face ya shiga ta cikin jahannama wato ya wuce ta kan jahannama shine wucewa ta kan siradi da zamu zo mu yi bayani akan sa kana ala rabbika hatman maghdiya wannan abu ne ya tabbata an riga ubangiji subhanahu wataala ya riga zartar da shi to suudi ya kaito cewa wannan magana wannan ayar ita ma madaniya ce to amma bai faɗi waye ya faɗi hakan ba haka magana dai take mafi rinjaye kuma ita ce maganar mafi yawan malamai cewa surar gaba ɗayan ta makkiya ce zalla babu ko aya ɗaya da take madaniya ita ce sura ta 44 a jerin gwanan saukar da surori ita ce ta 44 an saukar da ita bayan suratu Fatir kafin suratu Taha amma a cikin mushaf za mu ga a jerin surorin mushaf ita ce ta 19 wannan shine abinda yake dangane da ita wannan sura da saukarta da adadin ayoyinta da kuma inda aka saukar da ita. Abinda ya shafi abinda take magana a kansa, wato jigon da take magana a kai, kamar yadda aka sani yawanci ko ma duka surorin Makka, surorin da aka saukar a Makka, babban jigon da suke tattaunawa a kai shine batun tauhidi, kadaita Allah da bauta. To wannan sura ita ma tana tattauna batun kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, da kore masa da, da kore masa shariki abokin tarayya, sannan ta tabo batun tashin alkiyama, wanda ita shi ma wannan batu ne da aka gina shi akan sha'anin tauhidi, wanda duk bai yarda da tashin alkiyama ba, ba shi da tauhidi, ba musulmi bane, sai ya yarda da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafafatawa da mushrikai da su yarda cewa akwai ranar alkiyama, wanda su a gurin su babu magana ranar alkiyama, rayuwar ita kenan, idan aka yi ta aka kare shi kenan an gama. Annabi ya yi tafafata da su don tabbatar da wannan, don haka surorin da suka sauka a Makka sun yi tabbatun wannan, wato tabbatar da abin da ya shafi alkiyama cewa akwai ta. To ita wannan sura kamar yadda aka sani kasancewa ta sura makkiya, ita ma ta tabo wannan batu, wannan shine jigon da ita wannan sura ta yi magana a kansa. A tubalin ginin, tubalan ginin wannan sura kuma kissoshi ne, kamar yadda kuka gani kissoshi ne wanda suka fara daga kissar Zakariya da Yahya alaihim assalam, sannan kuma kissar Maryam da haihuwar Annabi Isa alaihim assalam, sannan wani abu wani bangare na kissar Annabi Ibrahim da mahaifinsa, sannan kuma ta yi nuni zuwa ga wasu annabawa kamar Ishaq da Yaqub da Musa da Haruna da Isma'il da Idris da Adam da Nuh, kusan sulusi biyu, wato biyu bisa uku na ita wannan sura, duk kusan waɗannan kissoshin su suka cinye sulusi biyu na wannan sura. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan duka yana tabbatar mana da batun wahdaniya ne, kadaituwarsa subhanahu wata'ala, da batun al-ba'th, tashi bayan mutuwa, da kore masa da, da kore masa abokin tarayya, da kuma bayanin tafarkin mutanen da suke shiryayyu da kuma waɗanda suke batattu. Sannan kuma a cikin surar ta bujuro mana da wasu fayafayai na ranar alkiyama, an hasko mana wasu fayafayai na abubuwan da za su faru a ranar alkiyama. Sannan kuma da surar ta yi magana da waɗanda suke jayayya akan yiwuwar tashin alkiyama, sannan ta yi inkarin shirka da da'awar jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala da, sannan ta yi ishara zuwa ga halaka wasu waɗanda suke mushrikai waɗanda suka ƙaryata Allah a nan duniya, da kuma halakar da za su gamu da ita a lahira. Duk wannan ya zo cikin rububin bayanin wasu kissoshi wanda muka ce sun wato cinye kusan kashi biyu bisa uku na ita wannan sura. A cikin sura an yi ishara zuwa ga Alƙur'ani, kasancewarsa bishara ce ga waɗanda suke masoya Allah, kuma gargaɗi ne da halaka ga waɗanda suke ƙaryata Alƙur'ani, da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka waɗanda suka yi ja da shi a baya. A surar an yi ta batun Ar-Rahman da Rahma, sunan Allah Ar-Rahman ko sunan Allah da sifarsa Ar-Rahman sun maimaito a cikin surar har kusan guri 16, har gurare 16 sunan Ar-Rahman ya maimaito. Sannan kalmar Ar-Rahma ita kuma ta zo sau hudu, wanda yana nuna maka daga cikin manya-manyan manufofin wannan sura akwai tabbatar da yalwatacciyar rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ya sifantu da suna da sifar Rahma, kuma sunansa ne Ar-Rahman. Ba don komai ba don wannan ya zama mai da martani ga mushrikai da kafirai na Makka a lokacin da suke inkarin wannan suna. Su sun dai san Allah, ana kiran shi Allah, ana ce masa al-ilah, amma ba su yarda a ce masa Ar-Rahman ba. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Idan aka ce da su ku yi sujjada ga Ar-Rahman, su ce waye kuma Ar-Rahman? yanzu wanda kake umarta mu yi sujjada shi za mu yi sujjada sai wanda ya kara musu bazama sai su kara bazama shi yasa lokacin sulhul hudaybiyya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahman suka ce a shi suhail ya ce a ba san wani ar-rahman ba sai dai ka rubuta bismika allahumma shi muka sani to wannan sura ta yi ta maimaita sunan Allah ar-rahman 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 sau 16 dan lalle mushrikai su san cewa wannan sunan Allah ne kuma umman da rashin hankali suna mai kyau mai dadi irin wannan mai kamala ku ce wai ba za su kira Allah da shi ba to in Allah bai zan mai rahama ba kwa wanzu a doran kasa har ya kyale kuma har ya aika muku da annabi ba tuntuni ba sai Allah subhanahu wataala ya gaba da ku amma ya bar ku kuna ta tsiya ta kunku kuma ya aika muku da annabi dan ya nuna muku shari'ar sa cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ana rahmatun muhda kuma ku ce ku yadda da ar-rahman sunan Allah bane to shi yasa surar tai ta maimaita wannan sunan dan su tabbatar da cewa eh lalle yana daga cikin sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo isar musu wannan suna da suke inkari na ar-rahman sunan Allah ne tabbatacce sura kamar yadda kuka ji ta fara da kaf ha ya ain sad Allah ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ambato ne na rahamar da ubangijin ka yi wa bawansa zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya yayin da ya kira ubangijinsa kira a asirce a boye qala yace rabbi ya ubangijina inni wahana al'azmu minni lalle kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba gashin kaina yayi furfura yayi fari fat walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ban taba zamowa tababbe dangane da roƙonka ba ya ubangijina wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i kuma ni naji tsoran dangi na a bayana wa kanat imra'ati aqira kuma ga matata ta kasance bakarara ce ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya don haka kai min kyautar wani da majibinci na daga wajenka yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub ya gaji ƴaƴan yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji na ka sanya shi ya zan yardaje wannan harufa da sura ta bude da shi kamar yadda tafsirin suratul baqara da wasu tafsirukan muka ambata cewa malamai sun yi maganganu da yawa akai me ake nufi da waɗannan harufa da wasu surori suka bude da su ana kiran su al-huruful muqatta'a saboda zaka faɗe su ne da sunayensu da sunayen zaka faɗa ba zaka ce ka ha ya ka hai ko ka ha'ai sai dai ka faɗe su da sunayensu kaf ha ya ain sad da sunayen zaka faɗa shi yasa ake kiransu al-huruful muqatta'a to malamai sun yi tabbatuttuka daban-daban akan menene ake nufi da su a nan wannan surar ma irin dai batuttukan da suka shayi a sauran surori kamar suratul baqara suratu ali imran da surorin da suka zo alif lam ra alif hamim alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim sad da maganganun da malamai suka yi ta yi a kai shine anan ma suka yi wasu sun ce waɗannan sunayen surorin ne kamar yadda muka ji a wasu wayoyi da suka gabata wasu sahabbai sun kirawo ita wannan sura da sunan waɗannan harufa suka ce to waɗannan harufa da ake buɗewa da su sunaye wasu su ce a'a ai ishara ce zuwa ga wasu sunaye na Allah kamar kaf ana ishara ne zuwa ga alkafi ha ana ishara ne zuwa ga alhadi ya'un suka ce ana ishara ne zuwa ga hakim ko alim ainun din suka ce ana ishara zuwa ga alim sannan sadun din suka ce ana ishara ne zuwa ga as-sadiq wasu sun faɗi kishiyar haka sabanin haka to amma duk waɗannan batuttuka suna da rauni batun da yafi ƙarfi kuma malamai suka fi ƙarfafa shi shine cewa waɗannan harufa da ubangiji subhanahu wataala yake buɗe surori da su yana yi ne don yayi ishara zuwa ga cewa shi wani alƙur'anin da suke ta musu a kansa ake ta jayayya da su a kansa alƙur'ani ne wanda Allah ya saukar da shi da haruffan da suke magana da su ai haruffan da kuke magana da su su ne waɗannan haruffan, alif ne ko lamun ne ko mimun ce ko kafun ne ko ha'un ce, su dai kuke magana da su. To in har kuna da awar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kirkiro alqur'ani ba Allah ne ya masa wahayinsa ba, ƙarya yayi yace Allah ne ya aiko masa da shi, alhalin shi ya kirkiro ko wani ne yake koya masa mutum dan uwansa, to kuma mutane ne kuma Larabawa ne kuma kuna ji da fasaha da hazaka da ƙwarewa da azancin magana, to kuma ku kawo kamar alqur'anin mana. Idan har kuka kasa, to wannan ya nuna kenan ashe ba annabi ne ya kirkiro shi ba, maganar Allah ce wacce babu wanda zai iya ja da ita. Shi yasa sau tari idan aka ambaci waɗannan haruffan sai kaga ambatan alqur'ani ne yake zuwa gaba ko ambatan annabin kansa sallallahu alaihi wa sallama. Suka ce to wani ishara ce zuwa ga ijazul qur'an, cewa alqur'ani mu'jiza ne, alqur'ani mu'jiza ne. Wasu malaman suka ce sannan aje annabi yana karanta yana faɗar waɗannan haruffan, galibi mutumin da bai yi karatu ba maganganunsa sun kunshi waɗannan haruffan amma ba bai san sunayensu ba. Inda za ka rubuta masa kafin ba zai iya cewa kafin ce ba, sai wanda ya karatu. To amma kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su sanin kansu ne annabi bai yi karatu ba, bai je ko ina neman ilimi ba, ba shi da wani malami a Makka, ummiyi ne sun sani, amma kuma su ji shi yana faɗar waɗannan haruffan da sunayensu, lalle wannan yana nuna cewa ba daga gare shi ba ne. Ta ina ya san wannan? Allah ne ya sanar da shi. To saboda aje annabi shi karan kansa da yake ummiyi ba karatu yayi ba, yana kaf ha ya ain sad. To wannan ya nuna kenan akwai wani abu da yake samun wahayi, da akwai abu inda yake samun waɗannan batu, ina shi ne kuma wahayi. Allah ce dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya, wannan ambaton rahmar da ubangijinka ne yayi wa bawansa Zakariya. Dhikru anan khabar ne li mubtada mahzuf, khabar ne an shafe mubtada din sa, kamar a ce hadha dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, hadha din shine mubtada, khabar din shine dhikru, wannan wajhi ne da wasu daga cikin malamai suka ambata. Ko hadha allazi natluhu alayka dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, wannan da muke karanta maka ambatan rahamar da ubangijinka ne yayi bawansa Zakariya, yayin da ansa addu'a sai yana roƙon sa da Allah ya anshi addu'a sai ba shi da, ko kuma ya zama mubtada ne na khabar mahzuf, ce fi ma yutla alayka dhikru rahmati rabbika, cikin abinda ake karantar da kai akwai ambatan rahamar da ubangijinka yayi bawansa, ko mimma naqussu alayka dhikru rahmati rabbika, sai ya zama khabar ne na mubtada, mubtada ne na khabar wanda yake mahzuf. Al-Allama Ibn Ashur, Muhammad Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, ya yi ishara zuwa ga wani wajhi wanda a gurinsa na gani ban ga wani ya kawo shi ba, cewa yana yiwuwa ya kasance maf'ul ne mutlak, zikiru din ya zama maf'ul ne mutlak, ya wakilci amilinsa, wanda amil din nasa fi'ili ne amr, kamar a ce uzkur ذكر رحمة ربك، أذكر ذكر رحمة ربك، سيدا ما أذكر إن أنشاف شيء ذكر إن شيء مفعول مطلق إن شيء كم ياي وكل شيء في إلي أمري إن سنة سيتاش إذا نسبة ذكر يقوم ذكر دين ينونا ثبات ينونا تبتة شوا لا باري نو ديك تبتة شيء kamar yadda alhamdu lillahi alhamdu wasu malamai sun yi irabin sa da cewa maf'ul li mutlaq naba an amilihi, abinda zai yake cewa abinda zai rajahar da wannan wato zai rinjayar da wannan irabin shine a cikin surar a gabacin an kawo wazkur fil kitabi maryam, bayan kisar zakariya sai aka ce wazkur fil kitabi maryam, to kenan anan shi ma a yadda yake wazkur zikra rahmati rabbika, abdahu shine maf'ul din, maf'ul ne na ko dai zikiru din ko na rahma, wato rahmar da ubangijinka yayi wa bawansa, ko kuma ambatan rahmar da ubangijinka yayi wa bawansa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zai bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin Zakariya, zai masa kuma bayanin sa filla-filla sai da zai fahimci yadda wannan bawan Allah ya taso annabi Zakariya, ya fahimci irin abubuwan da ya bari na alkhairi da irin falala da Allah subhanahu wataala yayi masa, kuma a cikin kissarsa akwai abin daukan izina ga waɗanda suke daukan izina, akwai abin daukan wa'azi ga masu daukan wa'azi, akwai abin koyi ga masu yin koyi. Kuma a cikin bayanin sa akwai bayanin irin rahmar da Allah yake wa masoyansa. Allah yana yi wa masoyansa wata rahama ta musamman. Ta yaya Allah yake musu wannan rahamar? Idan aka san abin da ya faru ga Zakariya, za a fahimci irin hanyoyin da ake bi a samu rahamar Ubangiji. Wannan zai sa bawa ya tashi tukuru ya nemi soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, ya yawaita ambatansa, ya nemi sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin sunayensa da sifofinsa, ya san yadda zai roƙe shi, ya san hanyar da zai bi ya kai ga samun rahamar Ubangiji, yayin da ya ji labarin Zakariya da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi, ya bashi saƙonsa, ya bai da shi manzansa, ya bashi annabci, ya keɓance shi da ya masa wahayi. Wannan manzancin da ya bashi ya isar da shi kamar yadda sauran annabawa suka isar da manzancin da Allah ya ɗora musu, ya kirawo bayi zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaɗai ya sanar da su abin da Allah ya sanar da shi, ya yi musu nasiha a rayuwarsa kamar yadda sauran annabawa suka yi ga waɗanda suka wato suka bi, da waɗanda suka bi su. Annabi Zakariya lokacin da ya ga ya yi rauni, bayan ya yi ta fafutuka ya kai wasu shekaru ya yi rauni, jikinsa ya yi yaushi, ya ji tsoron mutuwa ta riske shi a kowane lokaci, tana iya riskarsa ganin yadda ya tsufa, kuma gashi bai ga alamun wani wanda zai maye gurbinsa ba, ya ci gaba da yi wa mutane nasiha, ya ci gaba da karantar da mutane da ilimantar da su da musu jagoranci akan hanyar Allah. Ya ji tsoron kada bayansa mutane su koma ruwa, wasu ma su koma wuta, a koma a ci gaba da abin da ake yi na shashanci, na bautar wani Allah ko kiran wani Allah. Saboda haka sai ya koka wa Ubangiji rauninsa da cewa yana buƙatar taimako. Ubangiji subhanahu wataala ya hore masa ɗa wanda zai samar, zai masa tarbiya domin ya maye gurbinsa, ya ci gaba da jagoranci a bayansa. Zakariya kamar yadda aka sani annabi ne daga cikin annabawan Banu Isra'il. Matarsa wadda nan ya ce kana timra'ati akira, a cikin littattafan ahlul kitabi sun kirawo ta Elizabeth, Elizabeth ko Isha, ko Isha duk an kira ta da wannan suna. An ce ‘yar uwan Maryam ce alaihi salam. Saboda haka annabi Isa da annabi Yahaya alaihi salam sun kasance ‘ya’yan wato in za a ce musu ibna khala, wato da mahaifiyar annabi Yahaya da mahaifiyar annabi Isa ‘yan uwa ya da kanwa ne, ‘ya’yan ya da kanwa ne. Wannan hadisin Malik ibn Sa'sa'a wanda ana sayar waito a cikin Sahih Bukhari yana tabbatar da wannan, domin a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadar mi'rajin da aka yi da shi, wato aka hau da shi har zuwa Sidratul Muntaha. To da yake bayanin lokacin da aka zo da shi sama ta kusa, sama ta farko, sama ta biyu, lokacin da aka zo da shi sama ta biyu yake cewa thumma sa'ida hatta ata as-sama' ath-thaniya, sannan Jibril ya hau tare da shi har ya zo sama ta biyu. Fastaftaha, ya nemi a bude masa kofa zai wuce. Sai aka ce da shi man hadha, wane ne kuke tafi tare? Wanda ya nuna maka mala'iku ba su san gaibu ba, da haka ba su san, su dai sun ga Jibril ya sauka, yanzu kuma ya dawo da wani mutum. Wannan kuma ya nuna maka sama, kamar yadda Allah ya ce ja'alna sama'a saqfan mahfuza, a cike take da ƴan gadi. Saboda haka Jibril ya dawo shi kadai ya sauka, sun ga saukarsa, amma da ya tashi dawowa sai suka gan shi da wani kuma mutum. Saboda haka da ya ce a buɗe, suka ce to waye tare da kai? Kai dai za a iya buɗe ba ka shigo, tunda shi ne shugaban mala'ikun da ka ga ba maganar ake buɗe masa. To amma shugabancin nashi akwai sama da shi, don haka yanzu da shi kadai ne ba za a tsaya ana wani wata ba, da ya ce a buɗe ana jinsa a buɗe. Wace fastaftaha kaila man ma'aka, man hadha, waye wannan tare da kai? da farko suka tambaye shi man hadha waye shi yake cewa abu din yace jibril ne ce waye tare da kai yace muhammad ko kun ga ba maganar aleko a gashi din ne wanda zai gadi waye sai ya leko ya gadi saboda me saboda zai yi waye mai ƙarya amma mala'iku ba sa ƙarya duk da haka ba abu da ya ce wa qad ursila ilayhi an aika masa ne yazo an gayyace shi kala na amince ai an gayyace shi to shine annabi ya ce falamma khalastu lokacin da na shiga muka samu muka shiga fa idha yahya wa isa sai muka sai na gamu da annabi yahya da annabi isa wa huma ibna khala to ƴaƴan ƴan uwa ne wato mahaifiyarsa da mahaifiyar annabi yahya da mahaifiyar annabi isa ya da kanwa ne to shine yace mala'ika jibril ce to wannan yahya da isa ne fa sallim alaihi ma kai musu sallama sai ne musu sallama faradda alayya suka bayar min da sallama suka ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih maraba da dan uwa na gari kuma annabi na gari wasu daga cikin malamai ko masana tarihi suna cewa ita matar zakariya yar uwa take ga hanna mahaifiyar Maryam alayhi salam matar Imran wanda Imran shi kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai masu kula masu ibada a gurin ibada nasu to saboda ita Hanna ta shekara suka ce ta shekara 30 ba ta taɓa samun haihuwa ba don haka sai ta roƙi Ubangiji ya ba ta da Allah ya karɓa musu addu'a ita da mijinta Imran ya ba su Maryam alaihi salam ita kuma Maryam ita ce ta haifi Annabi Isa haihuwar da ta zo mu'jiza ce da ta saba wa al'ada kamar yadda za mu yi magana a nan gaba saboda haka suka ce da Isa alaihi salam shi ibnu ibnati khalati Yahya ne shi dan ƴar khalar Yahya ne Yahya alaihi salam ibnu khalati Maryam ne Yahya dan khalar Maryam ne wato da mahaifiyar Maryam da mahaifiyar Yahya dan su ne wa Hanna da mahaifiyar da matar Zakariya alaihi salam to suka ce a irin wannan a larabci a gurin Laraba akan iya kira su ibna khala wato za a iya kirawo su ibna khala a dunkule ko da kuwan aka shiga aka nitsa wajen nasabar za a iya samun bambanci kaɗan to wannan shi ne Zakariya alaihi salam Zakariya ya rayu a wannan zamani a wannan lokaci kuma ya rayu ya shekaru masu yawa da alkur'ani da sunna ba su fayyace shekarun da ya yi ba ya dai ce ya tsufa tukuf albalagani alkibaru wato tsufa ya cimmin girma ya cimmin kamar yadda ka sani kana ta kokarin kankatange kanka kakka tsufa wato kuna ta tsere da tsufa har ya cin maka shine wa albalagani alkibaru kaga kibaru din shine fa'il shi ya bi shi ya kamo shi saboda haka yace ya tsufa a cikin wasu littafan tarihi ana cewa ya shekara 70 a lokacin bai samu haihuwa ba a lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah a karatu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh